الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليقدر من رأيه الزوى وأن رانا الصبر wanda ya kawo zama 11 ga watan Ramadan hijiran zaman Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu damar haduwa a wannan dakin haduwa na muassasa ta Abu Bakar Siddiq wanda ke nan Kano garin Garin Gombe inda muke haduwa domin karatu ala nafu asabat lahi tare da ummahat ana karatu abin da ya tsawaka na ayoyin alqur'ani muna karatu a cikin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata ramadan wannan wata ne na alqur'ani wanda ake karanta alqur'ani da dirasan alqur'ani da mudarasun sa da kuma neman rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da sauran nau'o'i na ibada daban-daban da mutane ke gabatarwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata gare shi cikin hadisi mai tsayi a cikin hadisi yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasuuhu bima bainahum إلا غشيتهم الرحمة إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده مثلا إذا نشكحتوا أو الذاتي لبداتنا مع الله سنة باداتوا هدوة سنة كرنت القرآن سنة دراسا القرآن أتانيس وشيء من دواء صندوقه غيره rahmar Allah ta rufe su sannan kuma mala'iku ke kewaye su Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya ambace su cikin waɗanda suke mutanensa na musamman muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zamanto waɗanda suka samu nasara a irin wannan sauka muna karatu a cikin suratul insan a darussan da suka gabata za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya na jin aya ta nawa muka tsaya surat al-nisa
na ta goma sha hudu
mun je aya ta goma
sha uku
okay mun tsaya aya ta goma sha uku za mu tashi aya ta goma sha hudu insha Allah a cikin surat al-insan muna fata Allah ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا.
نعم. الله سبحانه وتعالى ينبغي به من الجنة دا أبن دا أن الجنة كريكا أتكين جدا الجنة Allah ya sa mu cikin ta. Allah ce wadaniyatan alaihim zilaluha, yana kusa-kusa ga ƴan aljanna, wato zilaluha, inuwoyin gidan aljanna, waɗanda bishiyoyi suke ɗauke da su, ma'ana bishiyoyi, sannan kuma inuwa ta rufe, wa zullilat qutufuha tadlila, sannan kuma an kusato da wato rassan bishiyoyin da kuma ƴaƴan itatuwan da suka ƙunsa, an sauko da su, an hore su ga ƴan aljanna horewa. Ma'ana idan mutum yana tsaye baya buƙatar sai ya sunkuya, idan yana sunkuye baya buƙatar sai ya tashi, in yana zaune baya buƙatar sai ya miƙe tsaye, haka in yana tsaye ba sai ya zauna ba. Wanda yake kwance ma bishiyoyin gidan aljanna, ƴaƴan itatuwa su suke zuwa su samu mutum, ba mutum ne yake zuwa ba. Yasa malamai suka ce shaukun ƙaya baya mai da hannun ƴan aljanna ko nisa daga wannan ƴaƴan itatuwa. Misali a duniya idan mutum ya miƙa hannunsa zai tsinci wani ɗan ice. Idan akwai ƙaya a jikin wannan bishiyar, in ƙaya ta soki hannunsa yakan ja hannunsa baya. Haka kuma idan yana nesa da ɗan icen, in ya miƙa sai sake ja hannunsa baya, sake matsowa da ƙyar da ƙyar yana hawa bishiya. To su a aljanna ba haka ba ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajen aljanna ta yi da ita bishiyoyin gidan aljanna, wato gonakan gaba ɗaya da bishiyoyin da suke cikin gidajen kowa suna matsowa kusa da shi. Idan mutum yana duk halin da mutum yake ciki sai bishiyar ta matso, kuma ko da mutum yana ɗaki yana so ya tsinci irin ƴaƴan itacen da yake so ya tsinka, su suke zuwa kusa da shi, ba shi yake tafiya ya tsoko ya koma ya hau bishiya saboda yana so ya tsinko ba. A gidan aljanna saɓanin yadda duniya take, dukkan ni'imar da Allah ya yi a gidan duniya kamanci ne kadai ga abun da yake na ni'imar aljanna, sai dai tsarin aljanna daban yake da duniya. Allah ya ce wa yutafu alaihim bi aniyatin, sannan ana kewayawa gare su bi aniyatin da kaskon giya na gidan aljanna, nono ko abin sha, min fiddatin, wadda wannan aniya ɗin wato ma'ana kaskon ko ƙwaryan an yi ta min fiddatin daga azurfa, da azurfa aka ƙera ta, ba kuma azurfa irin na duniya ba, an yi azurfa a duniya ne, don in an ambaci azurfan aljanna mutum yana duniya sai ya yi shauƙi sai ya yi kwaɗayin irin wancan azurfa ta aljanna wacce ita ta asali ne. An yi zahab, wato irin dahab da sauran zinari da aka yi su a duniya na ado, da wanda ake mata suke sawa ado da su, an don a kamanta wa mutane irin na aljanna. Amma hakikanin na aljanna da walƙiyansa da sauran yadda Allah subhanahu wataala ya ƙera shi yana da bambanci. Amma aka yi abubuwa ne a duniya domin mutane su ga mutanensu, to wannan ni'imar ninki ba ninkin ɗinta ne a aljanna. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce ana zagayawa a kansu da ƙwarya ko kasko wadda aka yi shi da fidda azurfa, واكواب da kuma kofuna akai kofuna na sha aniya kuma kaskon da ake zagayawa da shi da ana zagayawa da shi sannan ga akwab akwab sune kofuna kofuna waɗanda suke da dan girma akwai kasa sune kofuna kanana waɗanda kawai mutum ke kai su baki aniya asalin babban container da yake dauke da abin sha sannan ku shine kofi mai dan girma kamar da ake da jug da ake da su ana da jug anan wanda ake ake zubawa sannan akwai kasa dan kananan kofuna waɗanda su kuma sune na sha to Allah subhanahu wataala ya ce wa akwabin da kofuna kanat qawarira wanda suka kasance qawarira na tangaran qawarira na tangaran amma sai dai an kamanta da tangaran ko gilashi na duniya saboda gilashi na duniya aka sani amma na san gidan aljanna abinda aka zuba a ciki yana rasuwa ana ganin sai sa sai aka yi makamancin sa a duniya idan kofin gilashi idan ana zuba mutum yana ganin adadin abinda aka zuba ta waje amma gidan aljanna zaka ce qawarir idan aka zuba malamai suka ce ana sashi daidai da iya yanda mutum yake bukata sannan kuma yana ratsa hatta jikin kofin in a duniya ne cikin kofin ne kawai sai bayan sa duk da cewa na glass mutum yana gani iya inda ruwan yake zuwa ko abin sha yake zuwa amma na aljanna yana ratsa hatta jikin asalin kofin kanat qawarira qawarira min fiddati gilasai kofunan gilasai min fiddati su kuma wanda aka yi su daga azurfa har yanzu Allah ta qaddaruha taqdira Allah ya gurgurje wannan kofuna din ta qadiran iyakan gurgurjewa ma'ana in aka zuba wa mutum iya shan sa baya zama ya sha ya sha ya kasa shanyewa ko kuma ya sha sai ji yana so a kara masa a'a qaddaruha taqdira qawarira min fiddati qaddaruha taqdira me tafsiri kila shan sa daban da mai jan baki to idan aka zo na mai jan baki insha Allah in aka zuba masa iya shan sa ba zai ji cewa ina so ran na kara min ba ba sannan kuma ba za a gayyana ta sha ya kasa shanyewa ba a qaddaruha taqdira kowa daidai da yadda cikin sa yake haka kofunan su ke tafiya in dai mala'iku sun zuwa ma mala'iku ke zagayawa ne mala'iku suna cewa salamun alaikum bima sabartu wa ni'ma uqubad da dan sun zagaya kan suna cewa kai amince tabbata gare ku saboda hakuri da kuka a duniya kuka jajirce kuka yi aiki na kwarai kuka samu dace daga gurin Allah madalla da gidan kwarai na karshe shine gidan aljanna wato ana kaddare iya abun da mutum zai sha gurgurdan yadda zai sha ba tare da ya kasa shanyewa ko kuma ya shanye yana neman kali ba babu wannan a gidan aljanna Allah ta wuyi kauna fiha
wa yuqawna fiha ka'fan kana mizajuha zanjadila عينا فيها تسمى سلسبيلا
نعم الله سبحانه وتعالى ويسقون فيها كأسا أنا شاهد سوء جدا الجنة كأسا كوفي نشاء أنقر من سنة كؤو كو كاسات كاسات جمع كاسات شنة جمع كنانا كوهنا يعني شيء يعني جوك دلارو شيء يعني كو so da girman sa ba daukan jog a sha ko a duniya ma ko balle mutum yayi kaurin ciya na jira a duniya ma ba a daukan sa a sha in an zo da shi a cikin jog to ana zuwa kuma a kananan kofuna to wannan kananan su ne kasa shine Allah subhanahu wataala ya faɗi anan ya ambaci akwa kofuna jam'in su sannan aka ambaci kasan su kuma yan kananan kofuna na shan ruwa ko na shan abin sha shine Allah subhanahu wataala ya ce wa yusqawna fiha ka'san ana shayar da su fiha a gidan aljanna ka'san was irin kofi da kuma giya a ciki kas a gidan aljanna ka'san anan kofin da yake dauke da khamr giya na gidan aljanna ana shayar da su kana mizajuha zanjabila wanda mix din abun da aka yi da shi shine zanjabila a zanjabil a duniya shine citta jinja citta kenan amma zanjabil a gidan aljanna shine citta an ambace shi citta amma ba irin citta na duniya ba a can a baya an karanta cewa kana mizajuha kafura kana mizajuha kafura shi kafura sanyi yake dauke da shi zanjabil kuma zafi yake dauke da shi don ka a inda ɗan aljanna suke da bukata ko jikin ɗan aljanna wane haka jikinsa yana bukatar wato abin shansa ya zamanto sanyi irin daidai da jikinsa sai zamanto kafur a lokacin da kuma yake bukatar dumi sai zamanto zanjabila gidan aljanna babu tsananin zafi babu tsananin sanyi kamar yadda aka karanta a baya ma'ana Allah subhanahu wata'ala yace la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba sa ganin rana a gidan aljanna wala zamharira wasu malamai suna fassara zamharira hasken rana amma dai zamharira ana nufin zamharir tsananin zafi ko tsananin sanyi babu shi a gidan aljanna daidai ne to anan ma wayis kauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila bayan a baya an fassa an yi magana kana mizajuha kafura to da kowanne da yadda ya dace in kafur ne kafur in zanjabil ne zanjabil haka Allah subhanahu wata'ala ya daidaita abin shan gidan aljanna daidai da halittan in gidan aljanna babu ƙari mutum ya ji sanyi ya matsa yawa babu ragi ko mutum ya ji zafi ya matsa yawa a ainan idan mutum bai san wato abin shan gidan aljanna wanda aka ce masa an yi mix da zanjabila ba to ainan Allah ce wani irin idon ruwa ne fiha a gidan aljanna tusamma salsabila wanda ake kiransa sunansa a gidan aljanna salsabil salsabil ake ce masa don haka salsabila shi wani idon ruwa ne sunansa kenan salsabila a gidan aljanna saboda me aka ambace shi salsabil saboda idan mutum yana shansa yana wucewa ba irin yadda mutum yake shan wani abin sha a duniya ba yana wucewa da wata irin ni'ima domin ni'iman gidan aljanna idan mutum yana sha a duniya idan mutum ya zuba abu a bakinsa yake jin daɗin abun a iya bakinsa amma lokacin da mutum ya haɗiye abun yana tafiya ai mutum baya jin komai a wuyarsa haka in abun ya riga ya isa ciki daɗin ya ƙare a baki ne kawai in dai a duniya ne daɗi yakan ƙare ne kawai a baki shi yasa watakila wani in ya samu abu mai daɗi yake daɗewa da shi a bakinsa watakila wallahu a'lam saboda daɗin a baki yake tsayawa amma a aljanna tun daga baki har wuya har ciki mutum yana jin wannan daɗin shi yasa aka ambace shi salsabila salsabila saboda yana ratsa daɗin ta ya ratsa jikin wanda yake shansa tun daga bakinsa har zuwa ko'ina a jikinsa har yi zai cikin jikinsa Allah ya samu dace na'am
wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا.
الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ولدان مخلدون سنه يا انجدان الجنه ودان سكي ما اوذنا نما سجدان الجنه. ولدان مخلدون يا يعني ودان سكي ا يان سكي idan yaro ya rasu a duniya Allah ya karbi rayuwarsa yana karami akan je injinjiri ne wanda ake shayar da shi to akan kai shi aljanna a cigaba da renansa ana shayar da shi har zuwa lokacin da ya kai yayewa idan ya girma yana yara iyayensa da suka rasu da shi iyayensa da suka haife shi a duniya idan suka koma ga Allah su mutanen kwarai ne sai Allah ya riskar da wannan dadin zuwa gare su sai a hada shi da wildanun mukhalladun Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama adatnahum min amalihim min shay dhurriya kanana wadanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya rene su gidan aljanna idan masu idan su rasu suna shan mama za a samar da masu shayar da su mama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ibrahim dan sa ya rasu yace inna lahu murbi'atan yukammilani arda'ahu fil janna akwai mata guda biyu da Allah ya aje wadanda za su shayar da shi mama za su kammala shayar da shi domin annabi domin shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim lokacin da ya rasu yana dan watanni 10 don haka akwai sauran lokacin shayarwa don haka Allah subhanahu wataala ya tanaji wadanda za su shayar da shi za su kare su shayar da shi a gidan aljanna to abuna akwai wadanda suke rasa yaya a duniya yayan suna kanana wata inta aihu dan yana jinjiri sai ya koma wata ma baya wuce kwanaki wata ma ranar da aka haife shi akwai kuma yayan da sun fara dan girma wasu ma suna rarrafe wasu ma suna dan tafiya Allah subhanahu wataala sai ya karbi rayuwarsu to irin waɗannan yaya gaba ɗayan su akan mai da su ga iyayensu matukar iyayensu sun samu tafiya aljanna da rahmar Allah haka ana hada su ga iyayensu akwai yara waɗanda Allah ya tanada a gidan aljanna idan waɗannan yaya waɗanda aka haife su a duniya suka koma ga Allah to ana gauraya su cikin wildanun mukhalladun su ma sun zama wildanun mukhalladun saboda ba su da zunubi ba su da abun da suka yi sun rasu suna yara kanana duk gaba ɗaya sai a mai da su gidan aljanna su tashi a can idan suka tashi suna matasa to haka za a bar su yasa aka ce musu wildanun mukhalladun yara waɗanda suke wasu malamai suna cewa an ce musu mukhalladun ne saboda haka za su dawwama ba za su girma ba balle su zama magidanta amma a duniya idan mutum ya zamanto ya riga ya girma ga iyayensa nan amma ya girma ko ta girma ta zama ita ma mahaifiya ga yaya mutum ya girma ya zama shi ma mahaifi ga yaya to waɗannan sun zama masu zaman kansu gwargwadon imanin su su dai sai dai su rinka haduwa da iyayensu na zumunci kawai wanda za a rinka yi a gidan aljanna ranar juma'a juma'a idan juma'a ta zo ɗan aljanna sukan haduwa wata kasuwa a wannan kasuwa ake haduwa da abokanan mutum na
mata da abokanan
da duka mutanen kwarai ne wanda Allah ya rufe su da rahama an samu shiga aljanna da waɗanda aka yi gwagwarmaya da su da waɗanda aka zauna a duniya aka sha fama waɗanda za a rinka labarin talaucin duniya da wahalhalun duniya ko wadatar da aka samu a duniya ko duk abun da aka rayu to idan suka zo gidan aljanna Allah yakan hada su akwai iyaye iyaye su kuma sun koma suna gidar da jinsu ƴaƴa waɗanda su ma sun girma sun zama magidanta a duniya su ma suna gidar da jinsu kowa yana gidansa a aljanna kamar za a ce haduwa idan aka hadu a kasuwa idan aka zo wannan kasuwan za a ga kaya kala-kala irin kayan da mutum ba shi da shi a gidansa Allah zai sanya a fito da waɗannan kayayyakin a kawo su wannan kasuwan kowa ba shi da wannan kayan a gidansa sai mutum ya rinka sha'awa idan ya ɗiba kuma sannan ba ta ba ciniki ba ta yanta mai yi ba sai ta mai account number ko yayi transfer ba in mutum ya bi ba kawai shikenan sai tafiya ya tuna suka la yuba'u wa yushtara yan aljanna sukan zo wata kasuwa la yuba'u ba a cinikayya a cikin wannan kasuwa sannan ba a saye da sayarwa a kawai in mutum ya bi ba yana tambayar nawa ne a ce masa a nan ai aljanna ne ba a saya kawai ka tafi da shi iya abin da kake so ko ba wawa za a yi ba kamar yadda in an yanka dira a duniya kowa yana son ya yi wawa ya ɗebi abin da yake so a'a aljanna duk abin da kake so iya ɗiba mutum zai yi idan mutum ya ɗiba ba kuma wahala zai sha yana neman mai wilbaro ba a'a kawai tafiya za su iya su kake so eh shikenan sirr kawai sai dai gansu a gidansa to sai a gaggaisa da jama'a yaya anguwarmu yaya kaza yaya zaman duniyan nan yaya aka yi kaza wani lokaci da muka sha wahala wani lokaci da muka sha daɗi wani lokaci da aka yi mana labarin gidan aljanna muna zaune a shi haka aljannan take ya fi abin da aka biya mana a wancan lokaci da sauransu saboda Allah subhanahu wataala zai rinka haɗa ƴan aljanna suna haɗuwa suna zumunci a irin wannan lokaci shine Allah subhanahu wataala yake ambatan wildanul mukhalladun ƴaƴan aljanna waɗanda suke mukhalladun ƴaƴan duniya waɗanda suka suna ƙanana suna cikin wannan za su zamanto wildanul mukhalladun ga iyayensu a duniya waɗannan ƴaƴa wa yatufu alaihim suna kewayawa wa ƴan aljanna kowane ƴaƴa a gidansu suna kewayawa wannan ke nuna hatta a shi gidan aljanna masu son su yi koyi da ƙwarai na rayuwar gidan aljanna shine ba za su bari yara suna yawo haka kawai ba babu manufa ba domin a gidan aljanna ma wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun a iya gidajensu saka yaran mutum ya zamanto daga gida makaranta sai inda in an aike su an san ina suka je sannan in suna gida suna gida gidansu ya fi zama shine gurin zaman su sai kuma in lokacin makaranta ne suna makaranta amma idan mutum ya bar yara kawai su ta gararan ba a je can a dawo can a je can a dawo can amanar da Allah ya ba wa mutum ya yi sakaci a kan dole mutum ya riga kula da amana to kar mutum kwata-kwata bai san ina ɗansa yake ba kwata-kwata mutum bai san ina ɗanta yake ba bai san ina ƴarta take ba wannan bai dace ba ya kamata inda duk za ta je ko inda mutum zai je ya zamanto an san ina yake kuma ana addu'a Allah subhanahu wataala ya kariya ga zuriya domin Allah subhanahu wataala shine mai karewa akwai mutane kala-kala matasa waɗanda hatta a makarantar yaro yana iya zuwa kuma sai ya samu wani gibi na tarbiyya a gurin wani yaro kuma hayanci ko kuma a gurin wasu yara su duka wannan sai ana haɗawa da addu'a sannan kuma ana bibiya inda duk aka yi cewa akwai wani gibi na tarbiyya ya faru daga ko wani yaro a makaranta wanda zai shigar wa yaronka domin shaitan yana taimakon mai mummunan tarbiyya shi shaitan ɗanka na ƙwarai yana so shi sai ya ga cewa ya kawar da shi daga dai kullun shaidan abin da yake ji turan da za a haifi mutum babu wani dan adam da aka haife shi face sai da shaidan ya matsa hannu ya zo gurin mahaifiyar da take aihuwa ya yi kokarin taba yaro duk dangi da suke kewaye da mutum din nan sai shaidan ya matso ya taba yaro idan ya taba yaro yakan jefa masa matsala ne in kun lura dukkan yaro in ya taso ba wanda yake koya masa rawa a gidansu amma in rediyo ko waya ta dan fara kiɗa da waka zaki yaro dan tantani ya fara haka ba wanda ya koya masa ba saboda shedan tuntunin ya riga ya dan makala masa abin da ya makala masa yaro da taurin kai da dan wasu abubuwa na kiriniya duk wannan ba a koya wa yaro a gida ban hana shi ake yi da yayi kiriniya za a hana shi to me yasa yayi kiriniya a ina ya koya dan kankani ne daga mahaifiyarsa sai mahaifinsa sai yayinsa sai ga sunan amma me yasa ya koyi daukan dutse ya ji ba me yasa ya koyi abu kaza saboda tun asali da za a haife shi sai da shaidan ya zo gurin shi shaidan kuma yana bibiyan dan adam yana bin yaro din nan yana bin sa har sai ya kai abu nan idan aka samu wasu yara waɗanda za su taimaka wa shaidan wajen kawar da wannan yaro to shaidan zai rinka taimakon su sai kaga yaron ya fi son su ya fi son ya yi alaka da su akan wasu ya ci san irin wadannan kuma nan da na zasu magana yana jin maganar su sama da yake jin maganar mutane wato mutanen kirki wannan sai da addu'a da kuma rabawa da wannan irin yara din ko ta halin kaga da izinin Allah saboda haka Allah subhanahu wataala ya wujjalu mukhallabin wanda babu wannan matsalar da tare da su Allah subhanahu wataala ya wanke su ya tace su sannan an ambace su mukhallabin kamar yadda akai bayani sannan suna zaune suna kewayawa tsakankanin iyayen su daga ƴaƴa su suna kewayawa tsakankanin iyayen su a mafi yawan lokuta sai kuma in bukatar fita ya zo ko aika ko wani abu muhimmi ko makaranta ko inda dai aka san ba guri ne inda za a je a shigo ta wani hali ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wadda riwayan ibnu majah rahimahullah wanda yawanci malamai wasu sun yi maganganu akan isnadin su tare da kuma tabbatar da wasu daga cikin su suna matukar tsawatarwa akan fitan yara kanana musamman in magari ba tare fitan yara kanana in magari ba tare sai dai yaran da dama an san sun fita sai masallaci a can kuma za a yi darasi za a yi karatu wata kila tsakanin magariba da isha ko kuma wani abu amma yaro karami shedan yakan samu dama a kansa lokacin fitansa da magariba sai sama ba a so in dai magariba ta riga ta zo lokacin kiran sallah da kuma kiran bayan an kira sallah har ai sallar magariba a wannan tsakanin da shigan magariba har zuwa bayan sallar magariba komin yanda ake ba a sha'awan a yi kida ko irin uwa masu yawan aika din na akwai uwaye masu yawan aika Allah ya saka musu da alheri to ba a so su rinka aikan yara a daidai wannan lokacin ana so su rinka kula sosai wannan tsakanin shedan yana da tasiri akan yara kanana haka ba a so su bar gida in suna waje ko ba a so ba su shigo gida ba in ba wani uzuri dole ya sa ba su iso gida ba haka wajjalul mukhalladun yara ne waɗanda su gidan aljanna wanda dukkan abun da ake so tattare da su Allah ya tanada dan aljanna suna ɗebewa ƴan aljanna kewa da su mutum idan ya shiga aljanna ba zai tuno ƴaƴansa magidanta ba saboda su ma iyaye ne riga sun zama iyayen waɗansu saboda haka jikoki suka haifa a duniya a rayuwa haka kowa ya girma shi ma ya riga ya zama dan aljanna mai zaman kansa in ya yi aiki na ƙwarai amma kananan yara su ne ake magana a nan Allah ce idza ra'aytuhum in kaga waɗannan yara in kaga waɗannan yara inji Allah subhanahu wata'ala hasibtahum lu'lu'an mansura saboda kalli da yaran suke idan ka gansu za ka yi tsammani waɗannan yaran lu'lu'an wato lu'lu'i ne mansura wanda aka watsa inda duk ka gansu za ka ga suna kyalkyali suna yalki inda duk suke zagayawa da kayan jikinsu da su kansu da tsarinsu kiran gidan aljanna ne halittarsu halittar gidan aljanna ƙura bai taɓa zuwa kusa da su ba zafi bai taɓa taɓa su ba sanyi bai taɓa taɓa su ba ba su taɓa rasa ruwa ba ba su taɓa cin wani abincin duniya ba komin daɗin abincin duniya da ni'imar abincin duniya bai kai komai ba bai kai na shara na gidan aljanna wanda ake ci a bari ba saboda haka su rayuwarsu garau suke yasa Allah yake idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an mansura za ka yi tsammanin waɗannan yaran wani lu'lu'i ne mansura da aka watsa shi in an watsa lu'lu'i yalki ne kawai za a rinka ta gani a ko'ina to haka ƴaƴan suke idan sun zagaya suna guje-guje cikin gida ko suna zagayawa cikin iyayensu idan mutum ya gansu zai tsammanin wani lu'lu'u ne wanda yake aka watsa shi a guri Allah ce wa idza ra'aita kai idan kai dubi daga wannan yaran zuwa gidan aljanna da abun da yake cikin aljanna hamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira kai hunaka ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce wa idza ra'aita in kai dubi hamma to lallai ka san cewa a wannan guri ra'aita na'iman ka gani ima in muke da gidan aljanna inji Allah subhanahu wataala wa idza ra'aita in kaga gidan aljanna hamma anan kam lallai ra'aita na'iman ka ga ni'ima wa mulkan kabira da mulki mai girma idan da mutum zai kwatanta irin yanda ake auna ni'imomi a gidaje ko manya-manyan gidajen mulki misali a ce mutum ya je fadar shugaban ƙasa ya ga abun mamaki inda za a zauna jiran kafin shiga kusan falo uku kafin ka ga shugaban ƙasa to inda za a zauna jiran nan ma kawai ni'ima da kujerin ba irin wanda zaka dan su a waje ko a ina ba zaka dan su daga nan sai wani falo na gaba inda carpet din sa daban saman sa daban yadda yake daban daga nan sai wani daga wannan ka shigo inda shi ko zai shigo ta wata koba ko hado a falon da zaku zauna wannan ba a rayuwar duniya aka tanada to amma idan ana maganar aljanna ana maganar aljanna duk duniya da abin da yake cikin ta in an tattara su gaba ɗaya na ni'ima ba su kai komai na gidan kasan dan aljanna ba mafi kasan dan aljanna babu wani abu a duniya na ni'ima da ya kai wato abin da yake na ni'ima a gidan mafi kasan dan aljanna saboda haka Allah ya samu gidan aljanna shi yasa duk aikin da za a yi na kware a biyayya wa iyaye karatun alqur'ani aiki da alqur'ani karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aiki da su yin ladabi a gida da biyayya wa iyaye duk abin da iyaye suka sa mutum yayi kokari ya aikata abin da aka sa shi a gida ya aikata aikin gida in aka sa shi yayi kokari kinyi wadanda suka yi aure biyayya ga mazajen su da zamantakewar aure a matsayin ibada su zauna a matsayin cewa ibada suke yi to wannan duka yana daga cikin abin da yake kai mutane gidan aljanna sannan karatun alqur'ani sannan addu'a sannan aiki da ayoyin alqur'ani sannan sadakoki ba da sadaka in kina da hali iya abin da ya sauka gare ki dan ba da sadaka yau ko min dan kankanta abin da kike da shi in kika dauka dan kankanin kika bayar Allah yana godiya ga wannan abin da kike don ya san domin ka kika bayar kar ki ce ke talaka ne ba za ki fara sadaka ba sai kin yi kudi yaushe aka ce za ki yi kudi yaushe ne kika sani so da haka ran da abun da kike da shi kike mai kudi a wannan abu sai ki ba da sadaka ga abun da Allah subhanahu wataala ya baki dama wanda kike neman lada a gurin Allah subhanahu wataala da irin wannan ne Allah yake tara wa mutane ake samun shiga aljanna a samu wannan a samu wancan a samu wancan dukkan alkhairai an yi kin yi sadaka a nan kin yi alkhairi a can kin karanta alqur'ani kin yi biyayya wa iyaye duk abun da iyaye yake bukata shi kike yi wata rana in kin yi biyayya ga iyaye haka ƴaƴan ki za su yi biyayya wanda bai yi biyayya ga iyaye ba kar ya tsammani shi kuma ƴaƴansa su masa biyayya wanda ya biyayya ga iyaye Allah subhanahu wataala zai hore masa ƴaƴansa su yi masa biyayya sannan kuma zai samu alkhairan duniya da lahira haka idan ana rayuwa ki zama kamanniya wanda kike tsaye da tsayin daka akan tauhidi kina tsayin daka akan karatun alqur'ani da aiki da shi sannan kuma kina biyayya wa iyaye iya gurgudu Allah subhanahu wataala yace wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira in ka duba gidan aljanna ka duba wadannan yaran ka duba gidan da kake ciki kai lalle anan ne zaka ga cewa kaga ni'ima na'iman wata ilin ni'ima wa mulkan kabira da mulki mai girma ba irin mulkin duniya ba wa mulkan kabira da mulki mai girma duba irin mulki a duniya a tanaji wannan a tanaji wancan abu kaza duka an shirya na mai mulki a duniya amma in dai mulki ne mulkan kabira to sai gidan aljanna in mutum ya shiga gidan aljanna babu wani mai mulki a duniya da ya taɓa samun abun da shi zai samu sai dai in shi ma mai wannan mulkin ya yi sa ya je gidan aljanna amma in dai wai a duniya ne babu wata ni'ima da ta kai kwatankwacin wani ni'ima guda ɗaya na rana ɗaya na wanda yake gidan aljanna Allah ya samu cikin aliyahum siyabu wato aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrakun Allah subhanahu wataala ya ce idan ka duba jikinsu ka duba kan jikin ƴan aljanna to zaka ga wani irin tufa ne na sundusi sundus shi kuma wato launin yadi ne wanda a gidan aljanna yake nan Allah ya tanada shi sai Allah ya ce khudrun mai launin kore wa istabraqun sannan kuma mai walqiya mai launin kore sannan mai walqiya ba kawai mutum zai saya ne ya je a dinka masa ba sai ta rigima da teda ba a kawai a dinke ne kayan suke mutum ko da rayawa yayi a zuciyarsa cewa da zai ga kaya kaza sai ga wanda suka ci wannan a gaban sa yayin mutum zai ci wata ta tino wani dan material din da ta taba samu to in ta tino shi a aljanna kawai su ga kaya kala kala irin wanda suke gani a ta tino less kaza a aljanna sai ga shi Allah subhanahu wataala ya tanada duk irin kayan da mutum yake tinawa mata su tin su sa wannan su sa wata hariya har su rasa inda za su suna cikin ado hakanan kowa dan aljanna saboda Allah subhanahu wataala yake sun dutse sannan kubur an yi mata launi da kalan kore wa istabraq da kuma wato walqiya walqiya yana yarki hakanan Allah ce wa hullu asawira sannan za a sanya musu asawira warwaro kiswara shine warwaro dan ce asawi jam'in su warwarori da yawa warwaro kala kala min fibbatin na azurfa min fibbatin na azurfa shine farkon shiga aljanna inji sashin malamai ko suka ce a waɗannan waɗanda suke gidan ƙasa na aljanna farkon abinda za su fara sawa min fibbatin na azurfa azurfan gidan aljanna amma azurfan gidan aljanna ta fi zinari irin na duniya ta ninninka shi babu irin sa a duniya za a samu su asawira wato warwaro wanda ake sawa a hannu wanda za su rinka ado da shi a gidan aljanna min fibbatin wato na daga azurfa sannan Allah ya ce wa saqahum rabbuhum sharaban tahura sannan ubangijinsu yana shayar da su sharaban wani abun sha tahuran mai tsarkake jiki da tsarkake zuciya idan aka sha abin shan gidan aljanna da jin haushin wani da kyashin wani da dan hasada hasada da dan bakin ciki bakin ciki da dan kulle kullen haushi na wane ya dan taka ni ko ya taba mun kaza ko ta taba mun kaza tun muna Abubakar Siddiq da mun tun lokacin ban sake kula ta ba har yau ina a jina aljanna daga mutum ya sha wannan sharaban tahura malamai suka ce wani abin sha da in an sha shi duk wannan jilli sai fita zuciya babu jilli a zuciyar mutum babu kyashi a zuciyar mutum babu hasada a zuciyar mutum shi yasa Allah subhanahu wataala yake wa naza'na ma fi sudurihim min khilli ikhwana ala sururin mutaqabilin zamu kwade abinda yake cikin zukatan mutane min khilli na daga san kyashi kyashi idan a duniya daga kawarki ce fa kun saba aminiyar ki ne wato in kike ganta da wani dan takalmi yayi wannan takalmi ne daga kina dan wani haka kuma kin dan ji dan motsi haka na so sai dai an ji wa kan yake masha Allah to wanda ke da kira dan kwai ba kwana biyu ko kun saba tun da aminiyar ki ne sai ki abun ya fita sai da kadan kadan amma da ma ranan farko da kike ganta ai na ji ka samu wani sai aka no aka sai mu yi jira ko ko kin je kana ba ki sake samu sa ko kina da kudi ma shikenan ya riga sai ga sai mutun yana sai ki kina dan jin wata ran har an ba bayan an yi tafiya wallahi wannan takalmi akwai nan ban wayan wanda sai shagon ne ja ba ba nan ban wayan shagon ni ma ban san yadda aka yi aka sai baban mu ne ya tafi shikenan magana ta to kullun inda ga takalmin nan sai ta dan ji zurr haka da haka da haka har abun ya wuce sai to aljanna babu wannan aljanna babu wannan ko kana shine wani za'ana ma fi sudurihim min khilli abuna wata ko ni kaji wata ta gani sai ta dan jin gidi wannan ita samu babban ni kaji ni na wa kalami ne wata in kido ta sai ko menene a duniya ana samun irin wannan a zuciyar mutum saboda zuciyar dan adam haka take shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake su babu wannan a zuciyar su Allah ya taimake su suna daurewa abuna shi yasa Allah da yayyade su yace wa man yuqa shuha nafsi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yu'thiruna ala anfusihim sukan daje su jajirce su daure koda kuwa suna da wani bukata ta musamman akan abu in ya zama na dan uwansu sukan daure su daje su ji cewa wannan abun ya fita to a yanzu ma ana so mutum ya rinka kwatanta wannan in kike ga duwanci ta zo da dan wani hijabi menene mata suke cewa hijabi wani yaji ne ma me yaji ne kuma menene eh san zo da wannan take daure ki dage har ki ji cewa eh a wannan kawai daga Allah ne Allah ne ya bada an ji maka ne take ji cewa ya dare ki ah ke kima ki roji Allah ya baki to wannan haka nan dai har ki samu sai ya wuce kina wuce runa ala an to a kan gidan aljanna sharaban tahura in an sha a duk waɗannan abubuwan sun fita zuciyar mutane dama kafin a shiga aljanna ana cire wannan akwai gindin wata bishiya kafin a wuce aljanna kamar da malamai suke bayyanawa akwai ruwa a gurin da ake sha sai a wuce aljanna duk wanda ya wulga wannan kuma kowane dan aljanna yakan wulga wannan to a gurin ake cire duk wani abu na damuwa a cikin zuciyar mutane gaba ɗaya za a cire to an shiga aljanna kuma sharaban tahura yana fidda duk wani ciwo yana fidda duk wata matsala ta zuciya akwai cututtukan zuciya sama da 14 wadanda mutum yake dauke da su sai wanda Allah ya kare ya samu sauki akwai ciwon hasada akwai ciwon kaza da sauransu duk wadannan cututtukan likitoci ba su da magani sai dai tauhidi don haka Allah subhanahu wataala yace sharaban tahura inna hadha kana lakum jazaa'an sai ya ce musu inna hadha kana lakum jazaa'an lallai wannan duk ni'imomin nan da kuke gani kana lakum jaza'an sakamako ne gare ku ya ku yan aljanna Allah ya samu cikin wa kana sa'ikum mashkura aikin ku a duniya ya zama abun godewa Allah ya gode wa aikin kun yi juriya kun yi hakuri a duniya kuka jure kuka karanta alqur'ani kuka zauna gurin karatun alqur'ani kuka yi aiki da abun da kuka karanta kuka yi kaza kuka yi azumi kuka yi sadaka kuka yi sallah kuka yi tarawih ba a ganda a duniya dole mutum ya tsaya ya dage in ana tarawih zaki iya yi in ba zaki iya yi ba baki iya zuwa inda ake ko a gidanku ba a yi sai ki ke kadai duk abun da mutum zai yi a duniya ya dage yayi saboda me Allah zai ce wa kana sa'ikum mashkura aikin ku ya zama abun godewa Allah ya sa mu zama haka insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى تراويح ركعة بيو أي سلم ركعة بيو أي سلم هل زوا ركعة قوما أي وتري دتيا قوما شاء إيجينا كوكما ركعة قوما شاء بيو أي وتري دتيا ركعة قوما شاء وكجينا ولا شيء نه النبي صلى الله عليه وسلم يجي شيء أقوى نكلم عليه نعي سنوان ده سامدام يوم الليل ده يحكى مثال تراويح raka'a goma ayi daya wato goma sha daya ko kuma raka'a goma sha biyu ayi daya wuce wa maza da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'a hadithin aisha radhiyallahu ta'ala anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ba ko a ramadan ko a waje ramadan a bisa raka'a goma sha daya amma ba yana nufin kuma ya hana a kara ba don haka حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يرون سوى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين سيدي فقيها كتوشيدا ركع بيو يفعل توشيدا بيو توشيدا قوم شاء بيو كيرنا فأوكر سيدي وكري يمكن أن نونا ركع قوم شاء فوق جنا ركع قوم شاء بيو سنند وكري بلاجا amma in mutun ya samu dama kuma da daddare sai ya tashi wannan tarawih in mutun yayi shi ya yi amul layl amma sai samu dama kuma ya ga zai iya karawa da daddare ya farka kofa a buɗe take sai zai iya karawa in bai kara ba kuma tun da yayi wannan har sallan asuba ya yi amul layl insha Allah ta'ala wallahu ta'ala sashin malamai suka ce an ambace shi tarawihi ne saboda hutawa saboda in an yi hudu ana dan zama in an yi hudu ana dan zama sai a tashi kuma a yi hudu ana zama yawanci abinda ya dace shi ne hudu ne in an yi hudu sai a dan zauna kaɗan sannan sai a tashi gaba a in ba a yi hudu ba ne shi ne wasu malamai suka ce an ambace shi tarawihi saboda wannan hutawa amma a lokacin da ake karatu da muke karatu a nan mun filin jayar da cewa an ambace shi tarawih ne tarawihin kulub saboda wato yadda yake ba wa zukata nishaɗi idan mutum ya yi tarawih zai ji daɗi a ransa sannan zai ji daɗi a zuciyarsa sannan kuma in ma ta cika cikinta da ruwa ko ta cika cikinta da abun da ta cika da shi za ta ji ta ware ta ɗan samu wato jikinta ya ware to shi ne ake ambatonsa tarawih wato saboda samun nutsuwa da kwanciyar hankali sauransu wallahu ta'ala a'ala aiwa shi ne abuna mai nuniya abuna tarawih wato jin daɗi ne kwanciyar hankali cikin zuciyar mutum sannan kuma yana ba da nishaɗi ga wanda ya zamanto wata idan ta sha ruwa wata idan ta kai azumi kafin magariba za ka ga in ka gani za ka razana abin da yake gabanta can doya can dankali can indomi can taliya can mene ne gaba ɗaya gari take kawai jina take lada ne ya ce Allahu kamar ta cinye su lokaci ɗaya to ka ga idan ta kwashi waɗannan abubuwan to sai zamanto jikinta ya yi nauyi yawa sai jikinta ya yi nauyi in ba ta dage ba sai ta kasa zuwa tarawih to amma in ta yi tarawih sai ta ji jikinta kuma ya saki sannan zuciyarta kuma ta samu kwanciyar hankali na maganin da ya hana al'ada zuwa lokacin da ta saba yawa in jini bai zo ba shikenan in jini bai zo ba dama ta sha magani don ya hana zuwan jini a wannan lokaci da ne da hankali ta samu likitoci su tabbatar mata ba kawai ta sha da ka ba sannan kuma ta sha saboda in don hana ɗa sannan kuma tana karo da ayan alƙur'ani in don space ne to na ne ake da sauki a kai ta sha ne don misali tana shayar da wanda take shayarwa take ganin a ganin su ita ba da ita da wanda take mijinta suke ganin cewa bari su space sashin malamai suna ganin halaccin haka in har akwai bukatun haka saboda tun da can an yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba amma intervention magani ta samu likitoci su tabbatar da jikinta da abun ya dace ko kuma su gaya mata wanda ba shi da illoli a cikinsa don akwai illoli da yawa za su iya sha don su fesa daga nan kuma ta samu matsala a rayuwa amma in dai jini bai zo ba to shi kenan ba za su cigaba da azuminta a wannan wadda take kirga kwanakin al'ada saboda jini yana ta zuwa akai-akai wannan mutahayyira ita kuma ce cikinta da bari malaman cikin suke bayani a kanta amma wannan wadda ta hana dama jini ya zo sannan kuma jinin bai zo ba amma kwanaki ne ta sun da ba don abin da ta sha ba da ya kamata ta yi al'ada to tun da jinin bai zo ba komai a kanta za su ci dole ma jinin su wallahu a'lam ya tabbata gare shi wanda malamai suka tabbatar da ingancin sa yana da cikin alamomin tashin alkiyama za a yi wasu mutane a ƙarshen zamani yastahilluna alhira wanda za su linka halattar da tufan alharir sannan za su linka yadda da mazamir waka waƙoƙi da kide-kide idan aka duba wayar mutum inda an karo ma kafin ya ankara an ji maka dan waka zane in an bugo masa waya ko abuna har a masallaci suka ji waya tana waka yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada za a yi wasu mutane waɗanda za su zama ke suna halattar da wannan to mu ba mu taɓa yadda cewa halal bane wataƙila wannan ya zama sauƙi gare mu ba ma wannan abubuwan sun zo sun same mu amma ba mu yarda da halaccin su ba to tun da ba mu yarda da halaccin su ba ma to sai ya yi iya ƙoƙarin sa ya ga yana nisantar sauraren su a ƙarshen hadisin da ya ci ban da shi ke cewa ma hum bi mu'minin waɗannan mutane masu sauraren waka suna kai abin da sun yi da zamanin su jin kiɗa da waka ba mu'mine bane haka nan sauraren su ne ne gaba za ku ga a yanzu yin waka da kiɗa ya zama abu mai sauƙi duk inda ake kawai mutane abubuwa dai a yi waka a yi kiɗa a yi waka a yi kiɗa to duk abin da ka ji na waka da kiɗa ka kyamace shi a zuciyarka kuma kar ka ɗauka halal ne to kana mai kyamansa a zuciyarka to wataƙila ya zama wani ɗan sauƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hum bi mu'mini masu haka ba mu'mini ba ne don haka akwai hatsari gaskiya a rayuwar da ake ciki wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu mu dace wanda kaga yana taka tsantsan da tambaya don tsoron azumin da ya tabo wanda yana daga cikin alamomi na imani da tsoron Allah wasu in sun ji tambayar za su yi ta ha wannan ma a ai ba su sani wani shi yasa ta tambaya kuma tana tsoron azumin da ya samu matsala ne saboda tsantsan imani da muke da su insha Allah saboda haka wannan babu laifi don mutum ya yi shebin inda yake so ya yi shebin ba bai taɓa azumin sa ba ya da alaƙa da azumi don haka za a iya yi a kowane lokaci da rana cikin azumi ko wani abu nan bai taɓa azumi ba insha Allah wallahu ta'ala a'lam
alhamdulillah mun zo cikin gwamnati da mutum insha Allah a kan zuwa akwai wasu azumi iya da ke gana a waje wasu marabuwa su yi kamar an samar da na'urar sauti wanda za su ke zuci a cikin kama mu sabuwa dan Allah ya saka da ni to mun kuma ka gura wa azumi ka gode ko na mu gode to da me ne ka ya kawo shi san da don shi ne amma dan Allah ka gode ko ma ni ma do yi in da yake shi ne ke sana su ma da sauran mu a cikin ajiya ina fara mu da wannan lafiya da gidan ta tare da gidan na
ana fatan wannan baiwar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa zaman lafiya da nutsuwa da gidansa Allah ya kawar da fitina a tsakanin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار في هذه الأيام المباركة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدي ذرياتنا وأهلنا لكل خير يا رب العالمين واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام ومن على أبنائنا وبناتنا بالصلاح في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير من أرادنا أو أراده بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم عليك بهم إنهم لا يجدونك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا واجعلها في ميزان حسناتنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.